gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a BOA African mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, ko kuma za ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa, ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Baballe
tare da ni Daula Salim.
Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan harkar lafiya. A yau ma 25 ga watan Oktoba na shekarar 2018, za mu yi magana ne akan cutar sankarar mama ko kuma breast cancer.
Dan ululu a nono, tattara na fata a kai, ko kuma jini yana fita daga kan nono, muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba da akwai gwaje-gwajen da ake iya yi.
Ko kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani, tun mutum yana da wannan cutar aka yi rashin sa'a, aka yi masa allura sai rai yayi halin sa. Shi ma gaskiya ne ko
shi? Yasa za a ga kamar haka gaskiya ne, mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya baci. Sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana, nonon nan ya riga ya zama wani abu daban wari duk.
To, kamar yadda kuka sani, Majalisar Dinkin Duniya ta ware watan Oktoba kowace shekara domin wayar da kan mata da duk mutane akan illar cutar sankaran mama, wacce ake cewa breast cancer, wanda yana ɗaya daga cikin cututtuka da suke hallaka mata a duniya. Dan haka a yau za mu tattauna da likita domin ya ƙara wayar mana da kai akan illar wannan cuta da kuma ta yadda za mu kare kai daga kamuwa da wannan cutar.
Bayan haka kuma za mu ji tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ta yi da wasu mata akan cutar sankaran mama.
Madalla, yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce muku waɗannan matakai ya kamata mutane su rika dauka, musamman mata, wajen kare kansu daga kamuwa daga sankarar mama ko breast cancer. Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Amsar mu ta farko ta fito daga Shehu Adamu Rijau, yace to ya kamata dai da zarar sun ji ba daidai ba su gaggauta garzayawa asibiti domin ganin likita, saboda sanin matsayin su. Rashin yin hakan kuma matsala ce babba, domin dai an ce da sanyi safiya ake zuwa kama fara.
To sai Abubakar Kawo Girgirshi ba ga yanda ya ansa mana, inda yake cewa abu na farko shine iyaye mata su yawaita tsaftan jikin su, musamman yawaita wanka akai-akai. Sai kuma abu na biyu kuma shine mata su guji sayan rigar nono daga gwanjo ba tare da sun wanke ba.
Ya sai amsar Sabiu Musa Isa yace salam yau da gobe. Ziyarar likita shine hanya mafi sauki. Allah ya kare mu, amin.
To sai mai turare Gwadabe shima haka ya amsa mana, ya kamata a kula da tsafta muhalli, su kawai yake kare mutane daga kuma mata su daina shafe-shafen mayukan zamani.
Sai amsar Saminu Maimai Gadan Kunsal Tafa Balewa yace salam yau da gobe, muna tare da ku domin jin hanyoyin da mata za su bi su kare kansu da sankaran mama.
To sai Aminu Adamu Malam Madori, inda suka ce salamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To wannan fannin sai dai mu baza na zomo domin mu saurari Oga Hafiz da Hajiya Daula Salim da Malama Hawwa Tofa. To ba Malama Hawwa take ba, Malama Hadiza take.
To sai saƙon Sade Sa'idi Daura tace yau da gobe, ya kamata mu gaggauta zuwa asibiti a duk lokacin da suka ji wani abin da basu saba ji ba a mamansu. Ta haka ne za a gane ko menene yake tare da su. Bayan haka, ta haka ne za a dauki matakin daƙile wannan matsalar akan lokaci.
To sai Sani Hani Muhammad inda yake cewa salam yau da gobe, gaskiya matakin da mata za su dauka su rika zuwa asibiti domin neman maganin wannan cutar.
Sai sakon Badamaci dan dumun migi mai shayi da magaram Niger yace salam yau da gobe, hakika yana da kyau mata su kula da lafiyar su ta hanyar karbar shawarwari daga hannun likitoci ku huta lafiya.
To sai Buba mai goro gashuwa shi ma amsa mana yake kaman haka, yace duk matakan da yake kawar da cutar ya kamata mata su bi don kawar da wannan cutar.
Ya sai amsar Mustafa Alkali Koko yace matakan su ne ya kamata su rika zuwa bincike wurin likita akai-akai, yin hakan zai sa su samu shawarwari daga bakin likita.
To sai Mansur Almugumel inda yake cewa salam yau da gobe, ta hanyar duba lafiyar mamansu akai-akai da kuma bibiyar masana harkokin lafiya da fatan Allah ya kara mata daga kamuwa da wannan cutar. Amin ya rabbil alamin.
Sai Jibril Umar Nabasa yace mata suna da hanyar da zasu kara kansu daga kamuwa da cutar sankaran mama ta hanyar kwanta bacci ko kamata yayi a cire rigan mama kuma ta nisanta kanta daga ajiye kuɗi cikin rigan mamanta.
Ka san wasu suna son ajiye kuɗi a rigan mama.
Ko ko ajiye waya a ciki.
To duk wannan kan bai kamata ba.
Gaskiya.
Sai sakon Ahmadu Abacha Macina inda yake cewa yau da gobe, a gaskiya a yau ba ni da ta cewa a wannan maudu'in naku, amma zan kasance da ku ta radio don in samu masaniya akan matsalar sankarar mama a bakin likitan da za ku gayyato. Aiko muna nan tafa da likita.
Gaskiya dai. Sai sakon Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Malam Yahaya Damnau Azare ya ci suka ce yau da gobe shirin matasa ku ga mata su guji amfani da rigan mama ta gonjo, shine babban hanyar da za su bi wajen kare kansu.
To sai sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura inda yake cewa idan sun ga alamun ƙurji a ƙirjin su sai su gaggauta garzayawa asibiti domin a duba ko menene tare da su a ba su magani.
To wannan shine sakonmu na ƙarshe.
Mun gode a cigaba da aika mana da sakonni.
Yanzu bari mu dan fara jin tattaunawar bayani daga bakin Dr. Zainab Bagudu akan wannan cutar kafin mu gayyato likita yayi mana bayani dalla-dalla.
Dan ololo a nono, tattara na fata a kai, ko kuma jini yana fita daga kan nono, muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba da akwai gwaje-gwajen da ake iya yi.
Kai kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani cutar mutum yana da wannan cutar akai rashin sa'a akai masa allura sai rai yayi halin sa. Shi ma gaskiya ne ko
shi yasa za a ga kaman haka? Gaskiya ne, mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya baci, sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana, nonon nan ya riga ya zama wani abu daban, wari duk wani cutan da na fita daga ciki an gwada nan an je nan an je wajen boka an je wajen mai bada magani an je wajen malam an je chocho an je ko ina, sannan a kawo shi asibiti. To shine musamman yakin da muke yi, a daina bari sai ta abu ya lalace ya kai wannan wurin. Ana iya ayi magani amma mafi yawan lokuta gaskiya ba a samu sa. Yawanci a Najeriya akan zo asibiti idan kansa tana kaman bangare biyu ko hudu ne. In ka tafi kasashen waje kaman America, su suna gane cutan daga bangare daya da biyu. Saboda haka waɗanda ke rayuwa 95 ne cikin 100, mu ko nan kaman 5 cikin 100 ke samun lafiya.
To madalla a gaida Dr. Zainab Bagudu. To ma yanzu bari mu je ga Madina Dauda.
A tare da ni ina da ƴan uwana mata guda biyu, da farko Hawwa Abubakar Ajeje, sai
Indata Abashiya.
To ƴan uwa dukkan mu mata ne, kun san wannan watan goma din nan shine wata da ake yin kokarin fadakarwa wa mata akan ciwon sankaran mama, wanda aka fi sani da cancer of the breast. To bari mu fara da ke Hajiya Hawwa. kin san labarin wannan cutar?
Babu shakka na san labarin wannan cuta na sankarar mama, saboda akwai ƴan uwa na ma da suka kamu da cutar. Saboda haka lalle babu shakka na san wannan cuta, kuma cuta ce wanda ya kamata a tashi tsaye a yaki wannan cuta, dan yanzu abun ya zama ruwan dare ga duniya. Yawanci aka ga cewa ana ta kokawa da irin wannan cuta, in babu a inda ka fito dole aka ji labarin wanda yake dauke da cutar.
To Hajiya Hinda Tukefa,
kwarai da gaske ina sane da wannan cutar, saboda ma har cikin binciken da nake yi na gano akwai wato wasu abubuwa da muke amfani da su da ake tunanin suna taimaka ma wannan cutar ta yaɗo. Ma'ana wannan turaren da muke shafa hammata, deodorant, yawanci dai waɗanda ke kasuwa yanzu suna da wani abu wai shi aluminium. To yawanci in aka cire ma mutum, aka cire wannan ko self din a nono na waɗannan masu cutar, in aka gwada ana ganin aluminium din nan na yawa cikin wannan cutar, shine ake zaton aluminium din nan kila yana causing din wannan abin, tun daga hammata ai ga mama. Yawa,
so haja wa barin zo gare ki, kin ji abin da Hinda ta faɗi a game da wannan cuta, ke ta yaya kike gwada kanki misali saboda ki fahimci ko kina da cutar ko babu?
Eh, to kafin wannan na son ƙara aka abin da ta faɗa, baya ga kaman ababen da muke amfani da su da suka shafi dangin turare da sauransu, abin da muke ci a cikin cikin mu ma yana ƙara haddasa wannan cuta, saboda yanzu musamman ma a birane, manyan birane, zaka ga cewa an fi mai da hankali akan ciyayen abincin gwangwani, abubuwan da ake sa musu sinadaran da za su hana su rubewa. To a cikin irin wannan sinadare, kamar yadda ake sawa a ciki ababen da muke shafa a hamata, shi ma ana sa irin wannan sinadare a ciki. To in muka dawo ga tambayar da kika min cewa ta yaya nake gwada kaina, to tun lokacin da wannan cuta ta fara fitowa ina halartar lecture da yawa akan wannan cuta, inda za a gwada maka yadda zaka gwada kanka, yadda zaka duba ko kana wannan cuta ko babu. Saboda haka in mutum ya je ko wurin wanka ake nuna cewa sai mutum ya duba mamansa, akwai yadda za a gwada maka yadda zaka taba ka duba ka ji in ka dan ji wani dan kullutu ko dan wani abu da ya kumbura, to ka garzaya ka je asibiti a duba maka wani iri ne. Dan kamar yadda likitoci suke faɗa, akwai kashi biyu za a iya dubawa, wani ba sankara bane, wani kawai kaman ƙari ne yake fitowa. To ko da yake shi ma sankaran kaman ƙari yake, amma akwai ƙarin da tura suke cewa benign, akwai kuma malignant. So saboda haka wanda aka samu in shine nan take sai a dauki mataki da wuri kafin ya zama illa, tunda an ce cutar tana nan kashi tun daga 1 zuwa kashi na 4. To tun daga farko idan ka gane cewa tun yana farkon sa za a iya tsaye da shi, in kuma yake wani matsayi ne akwai wanda ma ake cire musu maman gaba daya, kuma sai su rabu da shi gaba daya. Saboda haka babban abin ne shine a rika dubawa, ko da yaushe in mutum ya je wanka ya rika dubawa, ko kuma akwai wani wanda ake na asibiti a duba a cikin na'ura wanda za a sa mama a duba a gani ko akwai wannan ƙari a cikin mama, ko kuma za akwai dai wasu alamun da zai nuna watakila nan gaba za ka iya samun wannan cuta.
To Hinda, barin da ga dai kike da kika yi baya ga maganan wannan turare da mata ke shafa a hammata, akwai kuma wasu abubuwa da kuka gano?
Kwarai da gaske, an ce brazier ma, da brazier nan da muke sakawa, wato rigan mama, akwai wata brazier da ke da waɗannan kaman soso-sosan nan mai kaman ruwa a ciki. To ana zargin wannan ruwan yana da sinadarorin da ke jawo wannan cutar. Bacin haka ma yawan sa breziyar da za ta takura wa mama, tana iya in breziyar ta matsa mama tana iya jawo waɗannan ƙwayoyin cutar dai su rinka dai suna dai samun har su taru har abin ya jawo wannan kansar. Kuma gaskiya kamar yadda Hajiya Hawwa ta faɗi, abincinmu yanzu akwai sinadarai da yawa da babu kyau ciki. Ruwan da muke sha misali su pure water, su bottle water, ruwan roba, su daɗe cikin rana a je a siyo a sha, to wallahi duk waɗannan abubuwan suna ƙara tattara abubuwan nan, suna ƙara bunƙasa wannan cutar. Saboda haka ina ganin mu mai da hankali mu koma ga cin abubuwa da ke da armashi a gare mu, ƴaƴan gona, ƴaƴan menene, ba ƴaƴan paketi kaman kayan gwangwani da Hajiya Hawwa ta faɗi, gaskiya suna da illa. Saboda gwangwanayen ma karan kansu akwai abubuwan da ake sa musu waɗanda su din ma kansar suke jawowa.
To baya ga abubuwan ci da Hajiya Hinda take faɗa cewa mu koma ga cin ƴaƴan itatuwa da su ganyayyaki da sauransu, akwai wasu matakai da kike gani ya kamata mu ɗauka mu mata domin kare kanmu?
To na farko dai shine kamar abin da muke yanzu kenan faɗakarwa. Tun da farko a matsayin kin ƴaƴa mace, in kina da ƴaƴa mata ma, tun da farko tun kafin su fara fidda mama ma, zaki fara fadakar da su a game da wannan cuta. Ku yi hankali ku lura da akwai cuta iri kaza kaza, kuma idan har kana da tarihi irin wannan cuta a cikin iyalinka, kasancewa kakanninka ko wani naka yana da wannan, to kana daga cikin waɗanda watakila cuta ta iya kamawa. Saboda haka ka tabbatar ka sani, ka san tarihin yanda iyayenka mata suke, mahaifiyarka tana da shi, kakarka tana da shi, ko kakarka tana da shi, ta taɓa yin wannan cuta, to ka riƙa zuwa a riƙa gwada ka, sannan faɗakar da yara mata. Kuma haka zalika makarantun mu su ma su riƙa ƙara faɗakar da iyaye, haka ma'aikatar kula da lafiya da ƙungiyoyin mata da dai duk wani abin da ya shafi ci gaba da lafiyar mata, ya kamata a riƙa faɗakarwa sosai a gidajen rediyo, a riƙa yin postoci, ana bubbuga duk asibiti inda mata za su je, ko wajen awoni a nuna musu abin da ya kamata a riƙa yi domin a tabbatar da an kare yaduwar wannan cuta.
Wace kira zaki wa mata ke kuma tunda kin saba bincike akan wannan? Na san kina hulɗa da mata.
Mata yanzu ba wai sai mun tsaya an tara mata an yi taro ko wani abu ba, duk inda kika haɗu da yar uwarki mace, wallahi tallahi ba wani abu bane ki faɗa mata. Baki cuce ta ba, baki cuce kanki ba, an taimake juna. Saboda haka mu yada wannan girman kan a muya mu a kasuwa kika haɗu da wata, ki tada zancen asibiti ne, tada zancen ko ina, baki san inda zaki taimakawa rai ba. Allah ya raba mu da wannan fitinar.
To ina godiya kwarai da gaske, Allah saka muku da alheri.
Wa mun gode,
godiya muke Hajiya Madina, Allah ya taimaka.
Mun gode.
To an gaishe da Madina Dauda, yanzu lokaci ne da ban shakata. Muna tare da Dr. Imam Wada, likitan cututtuka wato Public Health. Za kuma mu bude muku layin mu domin idan kuna da wasu tambayoyi za ku iya kira ku tambayi likita akan wannan lamarin. Wannan ban mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-5-5. Likita, salamu alaikum.
Salamu alaikum likita.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalamu, baraka da warhaka.
Barkanku da aiki.
Barka da shigowa wannan filin namu na yau da gobe. To likita, yau muna magana ne akan sankaran mama, wato breast cancer.
Masha Allah.
To masu saurari suna sauraron ka da bayani akan cutar sankaran mama.
To amma Hajiya, kamar da bayani ga mata, sankaran mama ko dajin mama da ake cewa, ciwo ne mai illa gaske, kuma kamar da aka sani a sanadiyar mutuwar mata da yawa, kusan ƙididdiga ta kanuna 12 na mata duniya na iya kamuwa da wannan sankara ta mama. Wannan cutar ya fi ta'allaka a kasashen Turai da Asiya, amma mu ma fa a nan muna fama da wannan cutar. Kuma babban alamomi musamman ga yadda ake ganewa, sai a ga ƙurji ko kumburi a kirjiya, sai ga ƙullutu ko lokacin akan nonon ko ma a cikin yanayin kafara ɗin kanta. Za a iya ganin kamar yanayi na ƙaiƙayi haka, ko kuma komawar kan nono ciki ɗin nan. Wani lokaci ma kuma har zai iya yin kamar ja, ko kuma ya tattare. ko kuma yanayin kaurin fatar kan nonon ko jikin shi ma ya zama ya canja. A wasu lokutan akan ga sanji kuma ruwa da nonon ko kuma generally a ga kawai yanayin nonon ya canja akan yadda ya saba. In gane ko ya zama na cewa a ga kullu dai matai ko a ga hammata ko girman nonon ya canja ko yanayin nonon shi kansa ya canja. Wannan na daga cikin kusan alamomin musamman yayin da aka ce shi ne yana mataki na farko. Yayin da ta azara za a yi kamar wani lokacin ana rama hajja. Ciwo na kashi din nan ko kuma ga irin kaluluwa duk da bai zai mutum wani lokacin har matsalar fashi ko kuma ga yanayi na tsotsawar idanuwa saboda musamman mu a nan Afrika mata ba sa hattara ba a kuma yanayin da zarar an ga yanayin ciwo a yi kokari a zo asibiti. Kamar yadda bincike ya nuna ba a san takamaiman da yake jawo shi sabidan ba. Sai dai akwai abubuwa da suke kusan wato ka iya ƙara haɗarin kamuwa da wannan ita kanta wato cutar karan mama. Musamman kamar yadda bincike ya nuna ya fita a zaren mata musamman ma kiba. Da kuma yanayi na rashin motsa jiki wanda suke ta'ammali kamar ko da shan giya ko taba ko kuma masu shan magunguna musamman na hana ƙarfi daukewar al'ada hajiya. To don wasu matan da suke kamar ba su san su ba.
Kamar dai kana maganar magungunan family planning ko?
Family planning ba ma family planning ba a tabbatar da yanayin yadda yake illa ba. Hormone replacement therapy ake cewa. Kin gani? Yanayi ne na 40-45 amma baya so al'ada shi ta ɗauki. To akwai magunguna da ake a ci gaba da yin wannan al'adar. Gaskiya yana da matuƙar illa. Kuma kamar da bincike ya nuna ya fi kama mata manya 'yan sama da shekara 50. Kuma kamar mutumin da kamar babarsa ko ku shi kansa ya taɓa ne. To zai iya yi wa a matsayin wani nonon ya kama in gane su ɗaya nonon ma zai iya kamuwa. Sannan gado kuma akwai wani yanayi na halitta na wasu genes da bincike ya nuna da kiɗa wannan to sun fi kamuwa da ita wannan sankarar. Da sai bayani duk da na wa'annan kamar chemicals irin na cikin plastic da shauransu na panty da waye to amma dai wannan suna da yawa daga ciki wanda ake tsammani suna iya kawo ita wannan cuta. So gaskiya cuta ce wadda da tsanani sosai musamman idan ba a fargaba da wuri hajja. Idan an fargaba da wuri saboda kusan ita ce in ya cewa kansa ta mama da ta kowace yawa kusan za a ita kashi 12 na matan duniya na iya kamuwa da wannan cuta mai addabar mutane. So kuma sau da yawa mutanenmu musamman na karkara da yanayin yadda aka canja rayuwa ake kwaikwayon Bature na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara ta'azzara wato shi kansa ita wannan kamuwa da ita cuta.
To likita, wani matakai ya kamata kake ganin mata za su bi domin gano wannan cutar da wuri a jikinsu?
To gaskiya babban abu dai shi ne a farga. Wato yayin da babban mataki shi ne wannan na wato breast health examination da ake cewa.
Yawwa, dan shi ma muna so kai masu bayani kan shi.
Manzali na girma. Duk mutum da aka ce ta kai manzalin girma daga ta fara al'ada. Ta ko ta fidda mama. So musamman yayin da ta gama al'ada ta duk wata ya kamata ta dinga duba. Shi ne wannan da ciko ko dan lutu ko a ta kalli madubi akwai wani yanayi na canji. To wannan yana taimaka ƙasashen da suka ci gaba cikin hajiya ko nan ana iya yin wato kamar bincike irin na mammogram nan da ake cewa.
Amma kamar a Najeriya ma ana mammogram ai.
Shi yana taimaka musamman ga manyan mata ne baya.
To kaman daga shekara nawa ne ya jawaba ya wajaba akan kowace bace ta zo ta yi wannan mammogram din daga wani shekara ya kamata?
A kaida kin gane daga 15 zuwa 45. Duk mutum da ake cewa tana da lafiya daukan ciki ta haihu. To kin ga wannan ai shi ne matakin wato kaci daga shekara 15 zuwa. To wannan yana da matukar muhimmanci musamman a inda ake da shi. To amma ga kin san yanayin kasa ko ina zani ake samun shi wannan abun ba. To babban abu shi ne ka fargadin da kanka a sanar da an gani sannan yanayi na wannan wata da ake karwa dangane da shi sankaran maman. To mutane ta hanyoyi irin naku, ta hanyoyi na sada zumunta ita yaɗawa na alamun suke yaya ake ganewa daga an gani, saboda ba duka kowanne kullucu ne yake kansawa. Akwai waɗanda ka iya zuwa ya zama na cewar su kamar fibroadenoma ne kawai ba wai kansawa ce take ita dai ta daji ba.
To likita, kaman matan da suka riga wannan sun kamu da sun tashi suna da wannan ciwo, ta wace hanya ya kamata su bi domin kulawa da lafiyar su da matakan da za su bi su samu sauƙin wannan ciwo?
To gaskiya dai shi kamar da kamar da bincike ya nuna akwai kusan mataki za a iya cewa kamar guda hudu. Matakin farko 0 zuwa na 1 su wannan za ki ga ana iya wato kusan maganin su. Tunda shi za ki ga wannan mataki 0 shine kamar bai kai kansan ba amma kamar ya dan yi kullutu. Mataki na biyu ko kuma shi za ki ga kumburin yana kawai a cikin maman ne kawai, an ka duluwa da suke ba su hammata ba. Amma yayin da ya kai mataki na 4 hajiya ko shi ne wato kusan ya fantsama ya tafi kashi ya tafi wato yanayi kamar na su kaluluwai da suke na cikin wannan huhu a wani lokacin har cikin hanta har cikin wato kwakwalwa. Ya yi spreadin sosai za ki ga yanayin kula da shi yana da matukar wahala.
To likita, wani kuma kira za ka yi? To na ka in ka sai ka ina ji.
Kamar da kike magana dangane da kafi gane shi da mai da mutanen su kansu, amma abu dai shine a zo asibiti mafi kusa. Yayin da aka ga irin wannan dare muna da karin kwararrun likitoci, amma kowane likita zai iya gane cewar wato idan aka dau gwaji na shi tissue biopsy da na ake yi sai a ji a gwada, to shine zai iya tabbatar da cewar tun daga farko kin ga wannan zuwa da wurin da wannan shi wannan screen din da mammography din da ake yi. To gaskiya za ki ga in aka same su da wuri wato za a iya cikin rayuka mata da yawa. Za a iya cikin mata da yawa gaskiya.
To likita, na ce wani kira za ka yi ma matan da ba su son zuwa asibiti akan wannan cuta, sun gwammace su yi aiki da malaman gida ko da masu ba da magungunan gargajiya?
To gaskiya wannan kusan shi ne babban illa da muke fama da ita wato musamman yanzu mu ma'anin Afirka. Za ki ga yanayin mutane in aka samu rashin lafiya sai an yi ta zagaye-zagaye sai an je chemist sai an je, to wannan yakan sa wato sai a shekaru kafin ma tun yana dan kulluto har sai ya zo ya zama nono kamar ya fashe yana wari yana zub da jini, yanayin mutum ya lalace jini ya dashi a jikinsa da yawa-yawa. Za ki ga in an zo wannan kawai sai dai a ce bari a yi toilet mastectomy, bari a dan cire kawai dai a gyara, amma an san wato yanayin prognosis is very very poor. Allah kamar yadda yake inda aka ci gaba, inda yake akwai gurare na musamman waɗanda suke kula da wato masu irin wannan sankarar da makamantansu. Mu a nan gaskiya da ana da karancin yanayi na irin wannan, amma da babban kira na ga mata da iyaye ne da zarar an ga wani yanayi na akan mama, to da Allah a garzaya ko a asibiti na kusa.
to likita mun gode dan lokaci yayi halin shi ma mun gode kwarai
to mun gode sosai
a huta lafiya to jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin Hafiz da Daniel Brown da Dina Daula Salim nake cewa ku huta lafiya dan wasan kwallo